Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 3 ga watan Yuli na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban Iran Hassan Rouhani ya gindaya wani sharadi ga kasashen da suka kulle yarjejeniyar nuclear da su. Amurka ta saka kungiyar Balochistan Liberation Army cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya, yayin da masu ceto ke ci gaba da ayyukan nemo waɗanda suke da rai bayan wani harin sama da aka kai akan cibiyar da ake tsare da bakin haure a Libya.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da maida martani akan shirin da gwamnatin tarayyar ƙasar ke yi na tsugunar da makiyaya a wuri ɗaya. Ga abin da wani makiyayi daga wata ƙungiyar makiyaya ke cewa.
Muna ga wannan hanya ba mai kullewa ba ce. A gaskiya wato tsugunar da makiyaya na ƙasar nan gaba daidai yake tamkar mayar da tutan guje gujera. Babban muhimmin abu da gwamnati ya kamata ta fahimta, waɗannan tsare-tsare da gwamnati take abin takaici ba a saka makiyayan a ciki.
To, muna tafe da ƙarin bayani. Bayan haka, za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar akan wani taro da aka yi kwanan nan game da batun mutunta demokuraɗiyya a can ƙasar Cote d'Ivoire. Har ila yau, za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da Dr. Aisha Armayau akan wani ƙoƙari da suke yi na taimakawa 'yan gudun hijira ta fannin kula da lafiyarsu. Bayan haka, za ku ji shirin Himma wanda Abdulaziz Adile Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba, shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce nan da 'yan wasu kwanaki masu zuwa za su fara bunƙasa adadin sinadarin uranium ɗinsu idan har ƙasashen da aka kulle yarjejeniya da su a shekarar 2015 ba su ɗauki wani mataki na ganin ta samu sassauci daga takunkumin da aka saka mata ba. Manufar wannan yarjejeniya ita ce a kore fargaba da ake iya yi cewa Iran na kera makamin nukiliya, lamarin da ya sa yarjejeniyar ta dakile adadin uranium ɗin zuwa kashi 3.67, wato ba za ta iya wuce yawan kilo 300 ba. Shi dai adadin na kashi 3.67 ya isa Iran ɗin ta kera makamashin nukiliya domin samar da wutar lantarki, wanda ya gaza kashi 90 da ake bukata idan ana so a kera makamin nukiliya. Shugaba Rouhani ya kara da cewa ya zuwa Lahadin da ta wuce, Iran a shirye take ta fara kara adadin zuwa duk irin yawan da take bukata. Amurka ta saka wata ƙungiya da ke tsananin kishi da Pakistan a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya, ƙungiyar da ke yawan kai munanan hare-hare a kan 'yan ƙasar da baki 'yan ƙasashen waje. Tuni dai hukumomin Islamabad suka yi maraba da ɗaukan wannan mataki, wanda ya haramta duk wani ba Amurka yin wata hulɗa da mambobin ƙungiyar mai suna Balochistan Liberation Army ko kuma BLA a taƙaice. Sannan an rufe duk wata kadara da suka mallaka a nan Amurka. Ita dai wannan ƙungiya ta tsageru na ayyuka ne a Balochistan, wani lardi da ke kudu maso yammacin Pakistan wanda ke da arzikin ma'adanai. Idan anan ne a inda anan ne China ta zuba biliyoyin daloli domin gina ababen more rayuwa a matsayin wani shiri na fitar da hanyoyin sufuri da ke kira BRA a taƙaice. Tun daga shekarar 2000 ƙungiyar ta kaddamar da hare-harenta a lardin na Balochistan mai tsaunuka. Gwamnatin shugaba Trump ta ce za ta janye shirinta na sanya tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a ƙidayar jama'a da za a yi a shekarar 2020. Wannan na nufin hukumar ƙidaya ta Amurka za ta fara buga takardun ko kuma fom-fom da za a tura zuwa gidaje sama da miliyan 100 a Amurka, yayin da shi kansa shugaba Trump ke duba yiwuwar ko za a jinkirta ƙidayar jama'ar wacce ake yi sau ɗaya a cikin shekaru 10. Amma kuma jinkirta ƙidayar na nufin an saba dokar tarayyar ƙasar. Ita dai ƙidayar jama'a na da muhimmanci domin tana taimakawa wajen ƙayyade adadin kujerun majalisar dokoki da ake warewa kowace jiha, da kuma yadda ake rarraba ɗaruruwan biliyoyin daloli da ke fitowa daga lalitar gwamnatin tarayya. Kotun koli ta ƙasar ta yanke hukunci da ƙuri'a 5-4 a makon da ya gabata game da buƙatar gwamnati kan saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a ƙidayar jama'a. Lauyoyin ma'aikatar shari'a Amurka sun ce ana buƙatar wannan tambaya ce don za ta taimaka wajen aiwatar da dokokin kare haƙƙin 'yancin yin zaɓe ga tsirarun al'ummomi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutum 40 mafi akasarinsu bakin haure daga nahiyar Afirka sun rasa rayukansu, kana wasu 80 sun jikkata a wani harin sama da aka kai a wata cibiya da ake tsare da bakin haure a kusa da Tripoli, kamar yadda rahotanni suka rawaito. Karamin sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida na ƙasar ta Libya ya ce adadin mutanen da suka mutu yana da yawa, amma masu ayyukan ceto na ci gaba da gudanar da ayyukansu. Kimanin mutum 200 ne suke cikin cibiyar wacce take gundumar da ake kira Tajura da ke wajen babban birnin Tripoli. Wani sabon rahoto da Inspector General na hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security ya fitar ya kwatanta yanayin cunkoson da ke cibiyar da ake tsare da bakin haure a jihar Texas a matsayin mummunan yanayi, inda har wani babban jami'in cibiyar ya ce yana yiwuwa ma'aikatar fargaba domin a kowane lokaci lamarin zai iya rinchaɓewa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da Najeriya. 'Yan ƙasar na ci gaba da mai da martani akan ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi na tsugunar da makiyaya a wuri ɗaya. Su ma ƙungiyoyin Fulani makiyayan ba a bar su a baya ba. Wasu na bayyana shakkunsu akan wannan matakin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Shirin na tsugunar da makiyaya wuri guda, wato Ruga Settlement, wanda gwamnatin tarayya ke shirin yi, na da zumar inganta tsarin sana'ar kiwo a Najeriya. Wata majiya mai tushe a ma'aikatar aikin gonan Najeriya wacce ita za ta aiwatar da wannan shiri a gaba ɗaya, a shaida min cewar tuni jihohi irin su Sokoto, Adamawa, Nasarawa, Kaduna, Kogi, Katsina, Plateau, Kebbi, Zamfara, Niger da sauransu suka amince da fara aiwatar da shirin na gwaji a jihohinsu. To sai dai kuma tuni wannan shiri ke ci gaba da haddasa cece kuce hatta tsakanin kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya. Kungiyar makiyaya ta Kulen Allah ta fidda sanarwa inda take dare-dare da shi wannan shiri. Honorable Khalil Muhammad Bello shine shugaban kungiyar na ƙasa baki daya.
Muna ga wannan hanya ba mai kullewa bace. A gaskiya wato tsugunar da makiyaya na ƙasar nan gaba ɗaya daidai yake tamkar mayar da su san gudu bigira.
Yanzu misali shi wannan shirin na gwamnatin tarayya menene matsalan sa wurin?
A cike yake da matsaloli cike domin tukunna ma wuraren da za a yi ma ba za su iya ɗaukan makiyaya na kowace jihar ba ma da za ka yi. Domin ka ce za ka kewaye wuri ka makiyaya su zauna. Sannan tukunna ai bai kamata killacewa ta riga abinci ba. Babban muhimmin abu da gwamnati ya kamata ta fahimta, waɗannan tsare-tsare ba da gwamnati take abin takaici ba a saka makiyayan a ciki. Wallahi makiyayi matsalarsa a duniya ba ta wuce ruwa da ciyawa ba, ba gine-gine ba. Gine-gine in kai ma in ciyawar ta tsare za su tashi su barta.
Amma kungiyar makiyaya Fulani ta Meta Allah ta bakin babban sakataranta Baba Usman na maraba lale da wannan shiri.
Saboda haka yanzu mudu wani tsari wanda zai kawo hada al'amarin da makiyaya yake a ƙasar Najeriya. Wallahi muna murna da shi ko muna farin ciki da shi ko muna yi marmara ba. Mun yi bawa gwamnatin tarayya da ta fito da tsarin.
Masanin halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba, wanda kwanan nan ya gabatar da kasida a nan Abuja a wurin wani taro kan wannan shiri, ya shaida min ta yadda yake kallon shirin a gaba ɗaya.
bana goyon bayan a kebe wani waje a aje Fulani. In an yi haka nan gaba wato sai gwamnati ta dauka ne ai an ba su wuri shikenan. Zaunar da Fulani yana bukatar wasu abubuwa da yawa da gwamnati ina jin yanzu ba ta iya badawa. Amma aka aje su a wuri ɗayan nan fa don in gwamnati ta gaza ba su abin da suke bukata abincin shanu ruwa da kuma magunguna da sauransu sai kuma a zo a hana su fita don haka rikicin nan zai sake tashi ne sauransu. Ita kanta gwamnati ina jin ba ta yi tunani akan abin ba.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla gaida Hassan Mainakaina. A ƙarshen wani taro da aka yi kwanan nan a birnin Abidjan da ke ƙasar Cote d'Ivoire, 'yan majalisar dokokin ƙasashen Afirka guda 13 da wasu ƙwararru a fannin tsaro sun gargaɗi shugabannin ƙasashen wannan nahiyar akan buƙatar mutunta tsarin demokuraɗiyya domin cire mugun tunani daga kawunan al'ummominsu. Shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar, Alhaji Hama Asa, ya yi wa wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibar makarin bayani a wannan tattaunawa.
Akwai kasashe yau in an kadiba bisa ga tahiyar da aikin demokrasiya, akwai wanda sun shiga suhun gaba, akwai wasu suna tsaka, akwai wasu kuma demokrasiya kin nasu sai mu ce ta ja baya, saboda akwai abubuwa waɗanda suke wakana ga 'yan ƙasa dole sai sun zabu da sun yi buriyau. In ka duba kamar ƙasar Alger, kamar ƙasar Sudan, kamar abinda an kai Burkina shekarun baya bisa ga zantuttukan zaɓe da sauransu, kaga waɗannan abubuwa su ne sun isa wato mutane su yi la'akari da cewa yau ɗan ƙasa ya san abinda shi ka so, ya san abinda ba shi so. Bisa ga irin waɗannan abubuwan ne mun ka samu mun ka tattauna fanni-fanni wuri-wuri mun ka ga menene maganin da ya kamata a kawo. Shi demokrasiya ba ta samuwa haka a shi daɗinta sai da tattalin arzikin ƙasa shina tafiya da kyau. Dan ƙasa abinda an ka ɗauka mai alkawali abubuwan da ya kamata ƙasa ta kare mai ya kamata a ce ta kare mai waɗannan abubuwa.
Akwai maganar sauye-sauyen kundin tsarin mulkin a ƙasashen Afirka wanda ya zama yayi a wajen wasu shugabanni da ke son dawoma akan karaga. Misali yanzu haka ana takaddama a ƙasar Gine akan wannan batu.
Kundin mulki na ƙasa ya tsaya da dokoki, ya tsaya da duka tahiyar ƙasa yadda ya kamata a dahi mulki na wajen gwamnati, mulki na wajen majalisa, mulki na wajen shari'a da sauransu. Kowanne an tsaida shi kenan abu ne wanda an yi mai shimge, an yi mai katanga, bai kamata ba kenan a etaro bisa ga wannan katanga a zo a ce za a yi mai karan tsaye. Duk wani mai hankali kuma wanda ɗan siyasa wanda ya san ka'idoji na tahiyar da mulki ya san in an kai haka nan an yi karan tsaye, talakama wanda bai zo makaranta ba, wanda bai san komai ba, za a yi cewa kai an yi wani isgili nan wurin. Balle 'yan makaranta wanda sun kasan kundin mulki sun karance su sun gane shi kuma sun san tahiya yadda ya kamata a yi, in an kai kuskure mutane za su zabura bisa ga haka.
A ƙarshen shi wannan taro akwai wasu shawarori da ya zo da su zuwa ga shugabannin ƙasashen Afirka?
Shawarori lalle mun yi su bisa ga harka da ta shahi demokrasiya tsaron ƙasa, shawara wadda ta shahi tattalin arzikin ƙasa. Don kun san zaman lahiya in ana son a yi shi sai mutane suna samun gwalgwadon hali abinda ya kamata su moru, su yi moriya cikin rayuwarsu su ji daɗi. Demokrasiya da tattalin arzikin ƙasa da tsaron ƙasa waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata su tahi tare ka haɗa lokacin nan ɗan ƙasa za su ji daɗi, lokacin nan maikwanta su da kansu za su ji daɗi, sai a ga kenan komai ya tahi daidai babu tashin hankali.
Allah 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 hada kan mu Afirka mu so juna, mutuna da jabin na bayan mu yan tattu ne kuma ga ilmu.
To Sulaiman Munibar, mun gode da wannan hirar. Yanzu kuma za mu dawo nan Amurka. A kwanan nan ne likitocin Najeriya da ke zama nan ƙasar suka shirya wani taro game da yadda za a taimakawa 'yan gudun hijira ta fannin lahiyarsu. Dr. Aishatu Armayau, ƙwararriyar likita a fannin masu larurar ƙwaƙwalwa, na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron. Ga bayanin da ta yi mani a lokacin da ta kawo mana ziyara a nan muryar Amurka.
Nazo birnin Washington DC, nazo wani taro da aka yi na likitocin Najeriya waɗanda suke Amerika, wanda suka yi shekara 25 sun haɗa ƙungiya tasu kuma a bana kungiyar ta yi shekara 25
da kafata
to shine suka gayyace ni a cikin shekarar da ta wuce kusancin karshen shekara suka aika min takarda suka ce suna so in zo in musu magana akan matsalolin da ake samu a wurin mutanen da suke gudun hijira wanda aka aje su saboda mutanen suna da matsalolin damuwa da kuma abubuwan
yanayin firgita haka
yawa to suna da irin wannan matsalolin to amma ba a cika bincike akan irin wannan abubuwan ba a Najeriya to ni kuma sai Allah ya sa nayi irin wannan binciken to shine suka ce in zo in gaya musu wanne irin matsaloli ne wayannan mutane suke samu shine to abin da ya kawo ni Washington kenan
to a taron da kuka yi kamar waɗanne irin matsaloli ne kika gabatar masa da su wanda ƴan gudun hijirar suke fuskanta a Najeriya
yawa to ni binciken da nayi maimakon binciken da ake bada takardu a ba su cika ni sai nayi irin wanda za a tara su gaya muku abin da yake damun su makasudin abubuwan da ke damun su to sai da nayi bincike akan menene abubuwan da ke damun su na kwakwalwa me gwamnati take yi tana taimaka musu a irin wayannan abubuwan daga ina suke samun taimako na wayannan matsaloli da su suke samu sannan sun ma san cewa abubuwan nan da ke damun su sun ma san cewa akwai yanda za su yi su samu likitoci ko kuma ma'aikatan lafiya su taimaka musu dan wasu su basu ma san cewa wai za a iya taimaka musu a irin wannan fannin ba tunda ba abin da aka saba yi bane saboda ba abin da aka saba yi bane abubuwan da aka saba yi kayan abinci ne ake kai musu da su kayan suturawa da sauransu to kuma bayan da za a ce mutum da ya shiga irin wannan yanayi a ce an tara su a wuri daya inda ba gidanka ba gidanka bane ba inda ka sani bane ba sannan a ce an tara ku wurin 2500 sannan a ce ba wanda ya tunanin cewa akwai wani motsuwar kai da zai iya samuwa da su to ko kayan abincin aka kawo musu da magungunan ba su iya cin abincin ba su iya saka suturun tunda kwakwalwarsu ta riga ta taɓa hankalinsu kuma ba a kwance yake ba saboda haka da na bincike sai na gane cewa yawancinsu suna samun firgita da suna samun kaman bakin ciki suna cikin bakin ciki ba su iya bacci saboda in sun kwanta suna mafarke masu ban tsoro na abubuwan da ya faru da su sukan ga abubuwan da ya faru daga baya ba ma a cikin bacci ba suna zo na haka nan kawai suna ganin kaman abubuwan yana ƙara faruwa da su
to da kika gabata masa da wannan kokin daga nan kamar ta yaya su suka bayyana miki yadda za a iya magance wannan matsalar
ni dama abin da ya kawo ni ne musu wannan maganan tunda su suna nan wurin sun san kungiyoyin da za su hada mu da su da za su taimaka na wannan fannin sun san cibiyoyi da yawa wanda za su iya taimaka mana yanda in sun zo Najeriya din za su iya kawo mana gudunmuwa na taimaka mu wayannan mutanen to saboda haka shine mu abinda mu muke so shine a ƙara wayar ma mutane da kawunan su cewa wannan abu da ke faruwa da su akwai wayanda za su iya kula da su amma matsalar mu daya masu kulawan ba su da yawa saboda haka a yanzu abinda muka yi shine za a zo a kawo agajin koya ma mutane menene abinda ake nufi da ciwon tabin hankali a irin wannan lokaci me kuma ya kamata a yi kaman abin gaggawa
ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin
madalla a gaida Dr. Aisha to Yusho Armayau har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:19 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
himma ba ta garago jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne
Bilal Ado Dalibi dan asalin kasar Najeriya dake karatu a jami'a a kasar Turkiya.
Kinin ganin ka rishin waye kai shine ke kawo duk wannan matsala da muke samu wajen mazamban Nijar Najeriya kamar da Chad ana hada tsakanin juna saboda bambancin addini ko kabila ko
rashin wayewa shine matsalar duniya gaba daya. Saboda da muka bar kasar tamu muka je can karatu mun samu suma mutanen a can wayanda suma ba wayayyun bane ba suma rayuwarsu kawai suka sani abubuwan da su suke yi nasu sun fi na kowa so duk irin mutanen nan akwai su a ko ina so idan mutanen ba su zo sun zauna tare ba sun sa kansu sun yarda cewa duk wannan bambancin ba shi ya kamata a sa gaba ba da a ce za a share duka wayannan abubuwan a zo abubuwan da zamu iya yi tare na taimakawa kanmu ba kananan abubuwa bane ba
in ce kakin ka bar Najeriya da kana ganin mutane ne ke fitowa daga Niger daga Kamaru daga Chad in sun zo Najeriya kuna karatu tare kuna hulɗa tare lokacin kallo ne kake musu a lokacin da yanzu da kake ta kai ma ka zama bako a ƙasar wani zancewa ya kaga rayuwar ta ka biyu abin ya canza
rayuwa ta yadda take a kasan mu tare da baki daga wayansu kasa da kuma naje wata kasa ni kuma na zama bako
haka ne
abin shine mutane suna abin ya danganta da inda ka je inda naje a Istanbul su kasan sun yi nisa daga Afrika sai ba kusa da mu suke ba
haka ne
so kai kana zuwa can ka zama bako kuma suna son baki haka
kina dai mutane ne masu fara da kirki
yes exactly so ni da naje ban samu wani matsala ba mutane suna mun magana sosai zaka ga mutane suna so su yi magana da kai su jiyaya suka ba su labarin kasar su kuma irin su mutanen can suna so kullun suna tambayan ka yaya kaji kasan su haka irin dai kamar kaje hotel ne kuma ana so ka ba da review exactly so amma kuma abinda kuma nazo na gani saboda mu muna da nesa ne so ba mun samu wani irin connection ba da farko amma zaka ga relationship din su da waɗanda kasashen su suke kusa ba irin wanda suke da shi da mu bane ba kaman kasan suna kusa da irin laran kasashen Larabawa masu matsala kamar Syria so an Syria za su samu refugees da za su shigo kasan su kuma kasan yanzu kaman refugees su ne idan aka samu matsala a kasa komai kansu yake komawa
haka ne za a ce su ne suka yi haka
exactly. So yanda ni ake treating ina a can locals din ba haka ake treating an Syria ba a kasan abin ya zo har ya zama ba ma an Syria ne kawai ba idan mutum yana cewa shi ba larabe ne gaba daya za a fara mai wani irin kallo
ba yarda da su ba haka
yes exactly
kina sun kwammace in ce mutanen Afrika da mutanen Laraba da ke shigowa can neman taimako
amma kuma kaga a wani bangaren duniya kuma yan Afrika su ne matsala saboda suna shiga as refugees
kamar turai kenan ko Italiya su Faransa
ga mu ga turai so muna shiga musu kasashe so suna da matsala da mu so mu kuma ba ma shiga musu kasa so idan muka zo kawai ga mu nan baki ne su kuma Laraban suna shiga musu kasa so idan ba Larabe ya je to gashi yanda za a ringa kallon shi abinda na gane kenan
iko Allah to daga nan da ka bar Najeriya sai ka fara karatu nan a Istanbul da ka zo akwai dalibai da ka gabu da su can Najeriya ɗan Niger wanda su ma suke karatu can
na da abokanai ɗan Najeriya mun kai kusan goma tare muke komai saboda sannan muka je makarantar mu ne set na international students na farko so ba mun da yawa so abin ya mana sauki mu san juna haka saboda hatta a cikin hostel mu duka tare muke zama
wuri guda aka sako kuma me dalilin da yasa ka karanta software engineering baka karanta wani fanni daban ba
abin da yasa na karanta software engineering saboda ni dama tun sanda baban mu ya siya farkon computer din shi ina primary school ina son aiki da shi sosai sai kuma da na ina yin sama a makaranta ina moving sai na fara karanta kawai da yanda take aiki sai ban sani ba yanda ake solving problems on computer na ga step by step ake yi. Abin kawai yana ban sha'awa.
Da amma akwai alabun bincike ciki.
Eh, za a dauki wani abu mai wuya a karkasa shi. To ni karkasawan ne idan ana rarraba abu zaka ga mai wuya sai a raba shi a mai da shi abu kalilan kadan 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 ana haɗawa
kuma ina fani da algorithm
abin da yake bani sha'awa kenan shi yasa nace ina son karanta software engineering
to yanzu idan ka kare wannan karatu software engineering zaka yi aiki can ne koko zaka koma gida Nigeria
at first ina so in yi aiki a can idan na koma actually ba wai a can ba ina so in yi internship ina so an tura papers ina wajaje da yawa ba sai Istanbul ba so different kasashe duk wanda nan samu zan je ina so dai in fara samun first working experience ina ina so sai in yi comparing tare da nan abokanai na Nigeria da sauran wajaje yes sai in duba wanne ne yafi mun sannan sai
Bilal Ado kenan dalibi na asalin kasar Nigeria da ke karatu a jami'a a kasar Turkiya mun gode da bamu damar tattaunawa tare da kai a cikin wannan shirin namu na himma ba targaggu wanda ni Abdulaziz Adili Toroki hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
daga da busa ta karaga
to madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gumbawa daga jihar Gombe Nigeria ya ce assalamu alaikum muryar Amerika a gaskiya ya kamata doka ta aiki akan dan majalisan nan da ya sharara wata mata mari a wani kanti a birnin Tare Abuja a ƙarshe nake fata kungiyoyin kare haƙin ɗan adam za su bi kadin wannan mata sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Abdullahi Muhammad Mayyama ya ce assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amerika Zafafakai hare-hare a sansanoni da mayakan musulunci ke ci gaba da yi a jamhuriyar Niger abun tsoro ne da kuma fargaba matuƙa ya kamata gwamnati da kuma jama'ar gari su ƙara ƙaimi tare da addu'o'i sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga shugaban kungiyar muryar jama'a Malam Haruna ke cewa gwamnatin jihar Katsina da ta tarayya ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen samar da ingantaccen tsaro musamman a ƙaramar hukumar kankara da sauran bangarorin jihar da ke fama da ƙarancin tsaro Allah ya sa kun gane amin summa amin
to madalla a gaida Abdulaziz Adli Toro kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
a yau Laraba shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce nan da ƴan wasu kwanaki masu zuwa za su fara bunƙasa adadin sinadarin uranium ɗinsu idan har ƙasashen da aka kulle yarjejeniya da su a shekarar 2015 ba su ɗauki wani mataki na ganin ta samu sassauci daga takunkuman da aka saka mata ba. Amurka ta saka wata ƙungiya da ke tsananin kishi da Pakistan a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya, ƙungiyar da ke yawan kai munanan hare-hare a kan 'yan ƙasar da baƙi 'yan ƙasashen waje. Gwamnatin shugaba Trump ta ce za ta janye shirinta na sanya tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a ƙidayar jama'a da za a yi a shekarar 2020. Wannan na nufin hukumar ƙidaya ta Amurka za ta fara buga takardun ko kuma fom-fom da za a tura zuwa gidaje sama da miliyan 100 a Amurka, yayin da shi kansa shugaba Trump ke duba yiwuwar ko za a jinkirta ƙidayar jama'ar wacce ake yi sau ɗaya a cikin shekaru goma. Aƙalla mutum 40 mafi akasarinsu bakin haure daga nahiyar Afirka sun rasa rayukansu, kana wasu 80 sun jikkata a wani harin sama da aka kai a wata cibiya da ake tsare da bakin haure a kusa da Tripoli.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can anjima da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.